أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانغو دياغ الله سبحانه وتعالى salati da sallama ga manzon kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mu da rai da lafiya, kuma ya zaɓe mu cikin bayinsa waɗanda za su haɗu a ɗaki daga cikin ɗakunansa don karanta littafinsa mafi girma mafi tsarki. Allah ka ba mu ikon godiya a bisa wannan ni'ima. Muna nan cikin watan Ramadan, wata mai albarka wanda yanzu mun kama alhinin rabuwa da shi, wanda wannan yake nuna mana kowane abu da lokacinsa. Sannan duk abin da ka saba da shi wata ran za ka rasa shi. Don haka duk abin da Allah ya ni'imta maka, to ka yi amfani da damar da Allah ya baka ta wannan ni'ima, ka mori wannan ni'imar, domin za ta iya kubce maka a duk lokacin da baka ankara ba. Ka zo kana cizon yatsa ana nadama, to Allah ka hana mu yin nadama da wucewan watan Ramadan, ka sa mu kasance masu murna da farin cikin mun mori kwanakin Ramadan. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. A cikin karatunmu na Alƙur'ani mai girma a jiya, cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala, mun ƙarƙare karatu a cikin suratul ma'arij, inda muka kai ƙarshe. Yau kuma za mu shiga suratu Nuh alayhi salam, wacce tana ɗaya daga cikin surori da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan topic ƙwaya ɗaya tun daga farko har ƙarshe a kan annabi Nuh da jama'arsa. Da wannan sura da suratu Yusuf su ne kaɗai surorin da suka yi magana a kan tarihin wani annabi tun daga farko har ƙarshe a kai ake tattaunawa. Ita ma suratu Nuh haka take. Allah ka ba mu ikon amfanuwa da labarin da za mu ji na annabi Nuh da kuma al'ummarsa. Duk da ba a nan kaɗai Allah ya yi maganar ba, akwai wurare daban-daban da aka ɗan jajjefa kissar annabi Nuh alayhi salam. To amma dai a ce ga sura kace kam ta yi magana a kansa sai wannan. Wannan yana nuna girman darajarsa da girman matsayinsa cikin annabawa. A
annabi Nuh shine farkon annabi da Allah ya ba annabta da manzanci shi annabi Adam alaihi salam baba ne na hayayyafo da al'umma ya zo duniya dan ya zama sanadi na samuwar al'umma ta ƴaƴansa a cikin duniya shi yasa malamai suka ce sai ne ya rayu shi ƙarni goma kafin daga nan Allah ya aiko annabi Nuh alaihi salam ƙarni goma shi ne wasu malamai suka ce shekaru ɗari ɗari su goma shekaru dubu kenan kowane shekara ɗari ana ce masa ƙarni wasu kuma suka ce asharata qurun ana nufin nau'ukan mutane domin ita duniya idan aka tafi aka tafi to sai a rikide kuma a hankali a hankali a zama wasu al'umma daban ba irin waɗancan na farko ba kamar yadda mutanen annabi Nuh sun zo daga baya aka zo aka yi Adawa da Samudawa da sauransu har aka zo zamanin annabi Musa alaihi salam duk waɗannan mutanen sun yi daban da yadda muke annabi sallallahu alaihi wasallam a wani wajen yana cewa Allah ya halicci annabi Adam a tsayi zira'in saba'in ne wana zanƙalele ne sosai to haka al'ummar da suke kusa-kusa da shi su ma haka suke dogaye an garmomi to shekaru na tafiya kuma ana raguwa har muka zo irin yadda muke to ana tafi kuma zuwa yawan kiyama haka za a rika raguwa har a zo zamanin mutane wadanni wanda a lokacin ya juji wa majuji za su fito su ma dama guntaye ne sai Allah ya rage mutane daidai da su yadda za su iya gama da mutane kuma in sun zo za su cinye mutanen duniya ne gaba ɗaya to annabi Adam alaihi salam da Allah ya halicce shi ya saka shi a aljanna ya halitta mata uwar mu Hawwa ita ma suka shiga aljannan tare shi ɗan ya zo ya ruɗe su aka dawo da su duniya kuma dama duk wannan matakin abu ne dama da Allah ya kaddara haka zai faru ai lokacin da zai yi annabi Adam ya gaya wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani wakili na a doran duniya tun ba a yi annabi Adam din ba a shaida aka yi shi aka kai shi aljanna malamai suka ce kamar an je ne a nuna masa makomarsa da ƴaƴansa in har sun kiyaye dokar Allah a duniyar da za a sako su sai aka fara gwada musu yadda gwagwarmayar duniya take sai aka turo shi ɗan aljanna ya yaudare su a aljanna aka fito da su da aka fito da su an yi haka don a ja mata kunne a ce mata to wannan halittar da kake gani in kai take shi zai hana ku dawowa wannan aljannar malikinciyar har abada shi sa Allah maɗaukakin sarki kuma yake gaya mana game da shaitan yake nusar da mu shi da sharrinsa yake jan kunnenmu inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaitan fa abokin gaban ku ku rike shi abokin gaba kar ku taɓa riƙon shaitan wani matsoyi kar ku taɓa riƙon shaitan wani mai faɗan gaskiya ko da ya faɗi abu mai kama da gaskiya in ka bi shi to sai ka dilmiya Allah ya kiyaye to aka sako annabi Adam suka soma hayayyafa shi da uwarmu Hawwa alaihi wassalam to haka suka yi ta hayayyafa har shekara dubu ba maganar shari'a ba maganar bauta kawai a rayu kawai a ci a sha a huta a yi sharholiya to daga nan sai aka aiko annabi Nuh alaihi salam shi ne ya soma musu wa'azi ya soma yi wa mutanensa wa'azi to kasancewar babu wani annabi sai annabi Adam da yake ɗan ɗora su a sanin girman Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da darajarsa da girmama shi wajen samun abin da za su ci su sha su rayu. Amma ba wai dan su yi wata bauta ba, ba wani umurni da aka ce Annabi Adam ya gaya wa mutanensa ku yi kaza ko ku bar kaza, sai abin da hankali ya dora su a kai su ga ya dace mu yi kaza, ya dace mu yi kaza, ya dace mu yi kaza. To daga lokacin da aka aiko Annabi Nuhu alaihi salam, to maganar ya dace ta kare. Duk abin da za ka yi to sai ka san me Allah yake son ka yi game da wannan abu. Idan baka san komai game da shi ba, to ka bar shi kawai. To shi ne Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a cikin wannan sura, suratu Nuh, wacce ita ma a Makka aka saukar. Za mu ji kissar annabawa ko Annabi Nuh da jama'ar don mu ɗauki zina. Dama shi Al-Qur'ani yana nan ne nau'i-nau'i, salo-salo. Wasu ayoyin suna ɗora mu akan ya za mu bauta wa Allah, wasu ayoyin suna ɗora mu akan yaya za mu gane waye Allah ta wajen halittunsa, yanda ya yi sammai da ƙasai, yanda ya yi ruwa, yanda ya yi ɗan adam, yanda ya yi bishiyoyi, yanda yake tsirrai. Wasu ayoyin kuma labarai ne irin waɗannan na wasu al'umma da suka wuce, mu ji me suka yi mai kyau wa mu bi, me suka yi mummuna mu guda kar abin da ya same su ya same mu. Wasu ayoyin kuma umurni ne na ku yi kaza ku bar kaza, wasu ayoyin kuma matsaloli ne na rayuwa, harkar aure, harkar kasuwanci, harkar haya, harkar jingina, harkar gado bayan mutuwa. To yau ɗaya ne daga cikin topic na Al-Qur'ani ga baki ɗaya shi ne labarai, kuma labaran na Annabi Nuh alaihi salam. Allah ka ba mu ikon wa'azantuwa da abin da za mu ci. Sai Allah ya ce kuma ayoyin wannan sura guda 28 ne kawai, ba yawa. Wala'alla mu yi rabi, wala'alla mu gama, gwargwado yadda lokaci ya bamu. Allah ya ce ne Allah maɗaukakin sarki ya ce inna arsalna Nuhan. Allah ya ce lallai mu muka aiko Annabi Nuh. Allah da ya ce lallai mu, ba lallai ba ne Allah Subhanahu wa ta'ala in zai faɗi magana sai ya ce lallai, don ko ya faɗa ko kar ya faɗa ya zama mana dole mu ji mu gaskata, amma mun ƙi za mu gane kuranmu. Kuma da ya ce arsalna bayan shi kaɗai ne, wannan yana nuna buwayar Allah da izza ta Allah, kamar yadda yake cewa inna anzalnahu fi lailatin qadr ko fi lailatin mubaraka, inna nahnu nuhyi wa nuhyit, mu muke rayawa muke kashewa. To Allah yana amfani da salon jama'a a karan kansa shi kaɗai don ya nuna girmansa da buwayarsa. Kuma ba a so ɗan adam ya riƙa yin salo irin wannan, domin kamanta kai da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ne. Idan zai maka abu ya ce za mu maka kaza, za mu iya maka kaza, bayan shi kaɗai. Don haka mu kiyaye yin salo irin na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, domin salo ne na girman kai da izza, kuma wannan duka siffa ce ta Allah. Don girman Allah duk wani mai waya ya kashe wayarsa. Allah mun gode maka. Allah maɗaukakin sarki yana faɗan irin wannan salo kamar yadda muka faɗa dan ya nuna izzarsa da buwayarsa yace lallai mu muka aiko annabi Nuh ila qaumihi zuwa ga al'ummarsa ko muka ce al'umma ce da bata san shari'a ba sai abin da ta ga ya mata ta yi saboda lokacin tara mutane ne a duniya sai Allah ya ce an anzir qaumak ka ja kunnan al'ummak kenan da aka bar su kowa yayi abin da ya ga dama sai suka yi ta yin abin da suka ga daman har ma da wuce iyaka har da yi wa Allah ta'addanci har da yi wa Allah tsageranci da yin duk wani abu da suke so su yi suna ganin cewa babu wata azaba da za ta sauka tunda Allah zai ce ku yi kaza ko ku bar kaza to Allah ya aiko annabi Nuh ya ce yanzu na turo ka zuwa wajen mutanen nan ka ja musu kunne duk wani abu da suke yi mara kyau to yanzu su dawo su ci gaba da yin mai kyau su bar mummuna ka ja musu kunne Allah bai san tabargazar da suke yi da shirman da suke yi a doran kasa min qabli an ya'tiyahu azabun alim kafin azaba mai raɗaɗi ta sauka musu in sun yi taurin kai sun ki gyarawa su ce mu haka muka rayu haka muka saba ya yau za ka zo ka ce mana mu daina kaza mu daina kaza wannan shine salon inkarin mutane inkari in sun saba da abu ya zama musu ciki in ka zo ka ce ku daina to a nan za a samu tarjiya musamman a samu mutane da yawa suna yi za ki ji wani yana cewa mu kaɗai ka gani gasuwa ne gasuwa ne gasuwa ne wannan kuma yana nuna Allah maɗaukakin sarki cikin ludufinsa baya hallaka al'umma sai ya kafa musu hujja kamar inda yake wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula Allah yake ba za mu azabtar da kowa ba sai lokacin da muka aiko masa da manzanni suka isar masa da sako ya kangare shi yasa duk wanda Allah zai azabtar da shi sai ya tambaye shi alam ya'tikum nadhir wani wa'azi bai zo muku wani ba mutu qalu bala qad ja'ana wa kazzabna dole mutum zai faɗi wannan inda yi abu mai kyau ba in ya kare ta Allah zai faɗa qulna ma anzala Allahu min shay ba abinda Allah ya saukar kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake lanas'alanna alladhina ursila ilayhim ولنسألن المرسلين الله يجي يوم القيامة سي الله ياتم بي ودن دا أكا أيكو من زني شم من زني سلطو هم دا سلطو سنجي هم تساقونا إن جاء الله فهم سلطو لما سلطو سي إيه الله يجي توني كوكي ونسكي سي كوكباي sannan falalas alannar musali kuma daga baya a zo a tambayi manzannin sakon da na babu ku isar ma waɗannan kun isar Allah ya san sun isar amma zai tambaye su don ya kafa ma waɗanda aka aiko manzannin hujja shi ya sa a nan Allah ya ce mun aiko annabi ne don ya yi mutane gargaɗi kafin Allah ya kama su kace ya Allah ya zaka kama mu da abin da baka umurce mu ba ko baka aiko mana manzanni ba kasancewar wannan salon bai da kyau ba a danki a ciki mu Allah dama bai cancanci ya zama azzalimi ba shi yasa yake aiko mana manzanni dan ya kafa mana hujja ba mu ita mu musa sakon da manzannin su shigo da shi ba shikenan annabi Nuh an gaya masa kamar yadda Allah kalma ɗaya zai ba da oda ka zama annabi shikenan annabi nu aka ce an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adhabul alim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai zama annabi da ya dawo daga garo shira a furgice ya zo gida na nakari da talullube shi yana cikin bargo aka ce ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir shikenan ya zama annabi tashi kai wa'azi a wa'azin kuma sai aka ce wa anzir ashiratak al-aqrabin je ka fara da uwanka je ka fara da danginka wannan irin koyarwar musulunci kenan Allah ya maka alkhairi ya maka arziki ya maka wata baiwa kar mutum ya dai manta da danginsa kar ya manta da na kusa da shi in yau mutum ya shiryu ya ga ya gane addini iyayensa ba su gane ba to yayi iya kokarinsa da hikima da dabara kiga cewa sun dawo kan hanya in Allah ya miki arziki ki dage kiga cewa iyayenki su suka fara morar wannan arziki duk abin da Allah zai ma na duniya to mutum ya fara da na jikinsa na gida daga nan sai ya je waje kar mutum ya taba yadda ya samu duniya ya zama inuwar giginya in ji bahaushe na nesa ne kan mura kisa shi ma annabi nuhu alaihi salam umurnin da aka ba shi kenan an anzir qaumaka kai wa al'ummarka wa'azi ka ja musu kunne ka dawo da su kan hanya su bi tafarkin Allah subhanahu wataala domin Allah maɗaukakin sarki ya sako mu duniya ne don mu bauta masa ba don mu zauna mu yi ta shirar kambodiya ba ba don mu zauna mu yi ta shirme ba Allah ka tsare mu da yin shirme a rayuwa ka ba mu ikon bin doka da oda wacce manzanni suka bar mana musamman kuma annabinmu na ƙarshe annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi nuhu ya karɓi wannan kafin na annabta ya kuma yadda zai isar sai tashi sai ya nufi cikin al'ummar sai yake cewa ne
qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin
yace ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ya ku al'ummata ya ku jama'ata inni lakum lalle ni game da ku nadhirun mubin me gargadi ne mabayyani me wa'azi ne mabayyani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yayi da ya kira al'umma sai je ya hau kan dutsen Safa inda kowa zai ji muryarsa ya kira al'umma sai je ya ma'ashara quraish hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bihi yace ya ku taron quraishawa za ku gaskata ni da abin da zan ba ku labari yau da zan ce muku rana ta fito ta yamma za ku yadda suka ce ma jarrabna alayka kadhiban qab mundu nashatika ila al'an suka ce ba mu taɓa gwada ka da ƙarya ba kwata-kwata a rayuwarka ba mu taɓa samun ka da ƙarya ba tun daga taso har zuwa yanzu don haka faɗi abin da kake so ka gaya mana mu ko za mu gaskata sai ce musu inni nadhirun lakum min azabi yawmin alim to ni fa na zo muku da gargadi ne daga Allah subhanahu wataala dangane da wata wuta mai tsananin azaba wacce azabarta mai raɗaɗi ce Allah ya ce ku bauta masa shi kaɗai ku nisanci gumaka gaba ɗaya to daga nan al'amari fa ya sauya me yasa ya sauya saboda ya zo musu da wani abu da ba su saba ba duk wani abu da mutum bai saba ba sai da dabara da hikima ake cusa masa shi to ya musu wa'azi kamar yadda annabi nuhu alaihi salam shi ma ya kama wannan tafarki qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin sai kuma ni
an ya'budu allaha
gargaɗi mabayyani shi ne a ni'budullah ku bauta wa Allah shi kaɗai wattaqu ku ji tsoronsa wa ati'un kuma ku mun biyayya ubini ubi sakon da nazo da shi duk abin da na fada ku rika bi kuna aikatawa kuma wannan shine abin da dukkan annabawa suka gada in sun zo gun al'umma su abin da suke fara ga ya musu kenan ani abudullah wattaquhu wa atiihun aw suraran ani abudullah wajtanihu taqut kamar yanda Allah ya faɗa game da annabawan gaba daya yake wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah wajtanihu taqut Allah ya aiko kowace al'umma da manzo kowace al'umma Allah ya aiko mata manzonta ko ya zama guda daya ko fiye da haka me aikin su ani abudullah ku bauta wa Allah shi kadai wajtanibu tawhid ku nisanci tawhid wato duk wani abu da ake bauta ba Allah ba to a nisanci shi domin Allah bai buƙatar kishiya balle a kawo masa tallafi sai Allah ya ce ni
ya fi ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر تعلمون
الله ما تقول كين سركي يجي وأذن النبي نوح عليه السلام يوى الأمة سنسوا جسورا الله سبحانه وتعالى سبو كامسا su kuma ji tsoronsa su kuma bi saƙonnin annabi Nuh alaihi salam in sun yi wannan to yaghfir lakum min dhunubikum duk abubuwan da kuka yi a baya na amfani da tunanin da kundin ka da sharholiya da sauransu Allah duka zai kankare musu su ya wanke musu ويؤخركم إلى أجل مسمى وما زي دغا musu kafa zuwa wani lokaci da ya ambace shi a lauhi mahfuz cewa sai lokacin yayi za ku koma zuwa gare shi kinan Allah madaukakin sarki yanda ya dauko tsarin rayuwar haka ta gudana har yanzu cewa din ne laifi ba lokaci guda Allah yake masa fatan ba a yakan bar shi yayi telefin la'alla ko zai hankalta ya ji kunya ya yadda cewa Allah fa yana kallon sa ya kuma daina shine ma'anan wa yu'akhirukum ila ajalin musamma to amma idan kuka kifa an tawazi an tawazi an ki yace inna ajalallahi idza jaa to kamun ubangiji idan yazo bayan an aiko manzanni sun dora ku a hanya sun dora ku a teji yanda za ku bauta wa Allah sai kuka ki to idan ajali yazo na hallaka ku la yu'akhkaru ba a jinkirta shi a ce to lokaci yayi amma a dan daga muku kafa su gane fa abun da gaske ne ko za su dawo kan hanya Allah wani da yake yi dan haka duk sanda mutum ya ga alamu na fushin ubangiji subhanahu wataala a tattare da shi to kamata ya yi wa kansa karatun talibi ya yi maza-maza ya gyara al'amuransa ya kyautata alaƙarsa da ubangijinsa ya kyautata da mutane Allah ka ba mu dacewa sai Allah ya ce law kuntum ta'lamun ina ma kuna sane da haka ina ma kun san cewa in kuka saba wa Allah Allah zai azabtar da ku in mutum ya san haka to zai kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ba zai yi tabargazar da zai shiga hannun Allah ba sai Allah ya ce
qala rabbi inni da'atu qawmi laylan wa nahara
annabi nuh alayhi salam ya kama wannan aiki ba dare ba rana amma amsa kiran nasa sai yayi tsauri sai yayi wahala shekara daya, shekara biyu, shekara uku, babu wani response daga mutanensa wanda za a yaba. To daga nan sai ya soma karaya yake gaya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, ya Allah na san kana tare amma ina kai kuka na zuwa ga gun mutane na kira su laylan wa nahara, dare da rana, mana ba wani lokaci da nake kasa a gwiwa, da rana nayi in dare ma yayi nayi sai me na
falan yajidum du'ai illa firara,
falam yajidhum du'ai illa firara. Du'a anan ana nufin ad-da'wa, wa'azina bai kare su da komai ba sai guduwa. Daga sun hango ni ma sai su gudu, daga sun hango ni ma sai su tsere. In ban manta ba, farko-farkon karatunmu da na karɓa mun fara da suratul tahrim da aka ba mu labarin matarsa. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ليلي فما ترى النبي نوح تكن سا متانين تسرق متى إزجلي تنا وفن تنت تنانين ستنا جي متى ما هو فكني سو ذاك كابا جو جم ما سوسي وجم متانين النبي نوح كرسي يددش شيسا in Allah ya jarabce ka da mace ba ta kirki ba, to lamuranka tun kama hanyar tabarbarewa ke nan. Allah ya kiyaye. To wannan abu da take yi na zagon ƙasa na wautar da mijinta, shi ya sa mutanensa suka ƙi yin imani da shi, in bal ma in sun hango shi sai su gudu. Kuma ya yi kiran nan nasu dare da rana. Sai Allah ya ce,
wa inni kullaa da'awtuhum lituhfira lahum ja'aluu aqabi'ahum fi aadhanihim wastaghshaw thiyabahum wa aqabuhum wastakbaru.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana complain da annabi Nuh alaihi salam yake kaiwa a wajen Allah, ba dan komai ba sai dan yayi shekaru 1050, shekaru 1950 yayyana wa'azi. Ai koma waye ya kai wannan shekarun yana wa'azi? Al'umma sun ki karɓa, ai dole ya yi fidda tsammani, dole ya karaya. To saboda haka annabi Nuh ya kara, shi sa yake gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala, inni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firaran, yace wa inni kullama da'awtuhum, ya Allah ka dubi ka ga yanda take mun. Duk lokacin da na kira su nake ku zo qala Allahu wa qala rasul, me suke yi? Yana kiran su ne bi taghfira lahum, dan ka gafarta musu. Ma'ana annabi Nuh yana kiran al'ummar su zuwa ga wani aikin da in sun yi Allah zai gafarta musu. Wani aiki ne wannan? Shine su bar saƙon Allah, su bar yin sharholiya, su dawo su ɗora rayuwarsu a kan abin da annabi Nuh zai gaya musu shi Allah yake so su yi. Allah yake, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, duk lokacin da na kiraye su don ka gafarta musu, ma'ana su yi aikin da za su samu gafararka, sai su amsa mun da wani salo na izgili. Sai su yi me? Ja'alu asabi'ahum fi azani, sai su ɗau yatsunsu su sa a kunne, ma'ana ba sa maji, wastaghshaw thiyabahum, su lulluɓa kansu da rigunansu, wai kar ma su ji, kar kuma su gan shi. Wa aqarru, kuma suka ci gaba da kafircinsu, wastakbaru istikbara, suka yi girman kai matuƙar girman kai wanda shi girman kan kaɗai idan mutum ya yi Allah maɗaukakin sarki yana iya halatta shi ya yi kata-kata da shi don me domin Allah ya ce shi girman kai riga ta ce duk wanda zai sa rigar Allah kuwa Allah ba zai bar shi ba sai ya yi kata-kata da shi Allah ta kare mu saboda haka ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara suka yi girman kai matuƙar girman kai Allah ka raba mu da girman kai sai Allah ya ce
thumma inni da'awtuhum jihara
sannan ya sake cewa ya ubangiji wa'azin nan fa da nake musu ba wai kaman gulma bane kus in zaɓi wasu in zauna da su in gaya musu abin da kace in koya musu ba haka bane tara su nake a fili kuma in mutu wa'azin a kowa yana ji ba lulluɓo a ciki ba munafiki na'am
thumma inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum iqra
bayan nayi na gangan ku na haɗa su gaba ɗaya nayi gayya nayi shela a zo a ji saƙon Allah sun zo sun taru ina isar da saƙon suna mun jirgiri suna mun dariya yace daga nan a'lantu lahum na sanar musu wa asrartu lahum israra na kuma bi su gida-gida don isar da saƙon cikin sirri wannan shi yake nuna mana cewa duk lokacin da ka zo da wani abu sabo al'ummarka ba su saba da shi ba to ka bi su a hankali ku samu wuri ku keɓe ta inda za ku fahimci abin da kyau kuma ku riƙa yin shi ku ya ku har ku saba kafin abin ya fito waje ba ma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah ya aiko shi ya samu gidan arƙam ibnu abul arƙam a nan suke zama a nan suke tattauna matsalolin addini a ɓoye don kada ma wani ya ji su ya zama musu tashin hankali har sai lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya mutu sai ya ji lokacin sallah ana yi a ɓoye sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me wannan aka ce kiran sallah ne yace me yasa ake yin shi a noki-noki ba a so a ji yace saboda ƴan uwanka in suka ji za su hana mu shine sai yace ba a kan gaskiya muke ba annabi yace a kan gaskiya muke wala su ba a kan bata suke ba yace a kan bata suke idan mun sanar din sun kashe mu ina aljanna za mu aje yace kwarai idan kuma mun kashe su ba ake wuta za su saboda haka sai sayyidina Umar radiyallahu anhu yake falima naqbalu jami'ata ya rasulullah kai me za mu danne za mu rika karban kaskanci kawai a fito a bayyana addini komai ta ban jama banta duk abin da zai faru ya faru to irin wannan ne Allah yake gaya mana game da annabi Nuhu alaihi salam shi ma aka yi wa asrartu lahum sara na isar musu da dabban nan cikin sirri sai Allah ya ce
taqulu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara
Allah madaukakin sarki yake ce mana wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ku duba lulufi irin na annabawa da mutanensu duk annabin da ya zo ya yi wa'azi ba son sa ba ne a hallaka mutanensu don haka ya gaya musu cewa in ma kun ki karɓan wa'azin nan yanzu to ku daure ne ku karɓan ko ku riƙa neman gafarar Ubangiji a kan taurin kan da kuka yi na farko domin shi Ubangiji subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne, shi ne ke kafara mai yawan gafara. Don me yace mai yawan gafara? Saboda kar mu ɗauka don mun nemi gafarar muna da yawa zai har za mu ƙure shi. A'a, shi Allah ba a ƙure shi. Ai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wani hadisi kudus, inda duk duniya za ta haɗu su jerin gwano tun daga kan Annabi Adam har mutum na ƙarshe da zai zo duniya, kowa ya tsaya a gaban Allah one by one ya faɗi dukkan damuwarsa a bashi. Ba wai one by one a bashi ba, a bashi abin da aka ga dama ba, a'a, ya faɗi duk abin da yake so a bashi. In ya gama a ce to gashi je ka, sai wani ya zo shi ma ya faɗa a bashi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma nafasa zalika min mu'min ma'in, babu wani abu da zai ragu daga cikin arzikina. Saboda haka Allah mai yawan gafara, in duk duniya za su haɗu suna neman gafara kuma ya gafarta musu, ba abin da zai ragu daga taskar Allah. Allah ka ba mu ikon neman gafararsa, sawa'un mun gane mun yi laifi ko ma ba mu gane ba. Sai Allah ya ce
yursilis samaa'a 'alaykum midraraa وَيُنْزِلُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ
لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. الله سبحانه وتعالى يقول ده النبي نوح عليه السلام يجا ومجاننسا ku nemi gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin shi ne yawan gafara, kuma idan ya karɓi gafararku yursilis samaa'a 'alaykum midrara, zai turo daga sama wani ruwa midraran wanda zai riƙa sauka akai akai, mutawasilul amfar, akai akai idan ruwan ya sauko akai akai. Wa yumjidukum bi amwali, kuma sai ya musu wadatar ƴaƴa a dukiya, domin ta dalilin ruwa za a yi noma, za a yi noman rani, za a yi na damuna, za a je a sayar a samu arziki. Wa banin, kuma Allah zai ba ku ƴaƴa. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, a ƙarshe in kun mutu ku shiga aljanna kuma ya ba ku ƙoramu a cikin aljanna. Da wannan ayar malamai suka ce akan samu fa’ida na istighfari, akan gano cewa lallai-lallai istighfari magani ne daga dukkan damuwa. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune, sai wani ya zo ya kawo masa complaint din talauci ya masa yawa. Sai ce je ka yi ta istighfari. Bayan ya tafi wata rana kuma sai wani ya sake zuwa yana complaining ƴaƴa, shi yayi aure barkatai don neman ƴaƴa har yau Allah zai ba shi ƴaƴa ba. Sai ce je ka yi ta istighfari. Wata rana wani ma ya sake zuwa da irin nashi complaining na cewa daga ƙauye yake ƙauyensu sun shiga fari ba ruwa, ya roƙa musu Allah a musu ruwa mana, sai ce ku je ku yi ta istighfari. Sabansa wasu suna lure, suna ankare, suna bibiyar yadda al'amari yake gudana. Sai wani daga ciki ya kasa hakuri shi ya Rasulullah, wannan ya zo da damuwarsa da banka ce istighfari, wani ma ya zo da shi da banka ce istighfari, wani ma haka, duk damuwoyinsu daban-daban ne, amma yaya amsar iri ɗaya? Yake baka ji Allah maɗaukakin sarki ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumjidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دهكا استغفار sanadi ne na samun arziki sanadi ne na samun nutsuwa sanadi ne na biyan bukata kowace iri ce a wajen Allah subhanahu wataala matakar an yi shi da niyya mai kyau matakar an yi an sakankance Allah zai yi ba wai an gwada shi ba dan haka duk lokacin da muka ji falalar wata addu'a kar mu ce bari mu gwada kawai bari mu yi domin a waje kaman bamu yadda ba kenan sai mun dan yi test mun gani in yayi mu ci gaba in bai yi ba shi ne mu aje akwai shakku a cikin wannan akwai nauyi na shakku a tattare da mu kuma muka ce an gaya mana falalar wata addu'a mu ce bari mu gwada ai sai dai bari mu yi kawai maganin ya zo bari mu yi shikenan sai a yi a samu tsira kuma shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa tuba liman wujida fi sahifatihi istighfarun kabira yake san barka lale da mutumin da ya buɗe littafin sa yawal kiyama aka ga tarin istighfari a ciki alama ce ta Allah ya karɓa kuma Allah yana maraba da istighfari dan haka anan ma annabi nuh alaihi salam ya umurci mutanansa kun kan gare kun saba wa Allah ku tuba ku dawo hanya ku yi istighfari Allah zai dawo zai muku arziki ku shin sun yadda sun yi sai Allah yake
ma lakum la ta'buduna illa huwa
Allah madaukakin sarki ce ma lakum me yasa ne ku ne la tarjuna lillahi wa ta'ala ba kwa fatan wato wani sauki a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala me yasa kuka zamanto haka sai Allah yake
wa qala khalaqakum aqwara
alhali shi wannan Allah da ba kwa neman wani sauki daga gare shi ko ba kwa tsoron sa ko ba kwa komawa zuwa gare shi sani fa shi ya halice ku akwaran ma'ana lokaci bayan lokaci mataki mataki daga nan aka hau nan daga nan aka hau nan da ana digon mani shine nutfa daga nan aka koma alaqa gudan jini daga nan aka koma mudgha aka koma gudan tsoka shine Allah ya yi mu akwaran ma'ana mataki mataki kuma Allah yana da iko lokaci guda kawai yayi mutum ginanne ya turo shi ya sako shi duniya yana yi amma sai yake bi mataki matakin da za dan adam zai zauna yi tunani ya ga wace irin ni'ima ya bi daga ina daga ina daga ina yana cikin mahaifa bai da wani abu ne sai jini jinin ma wanda yake tasirantuwa da mahaifiyarsa to haka har zai zama tsoka ya zo ya zama halitta yadda yake a duniya shine ma'anar khalqan min ba'di khalq Allah zai halitta dan adam halitta bayan halitta fi zulumatin salat a cikin wani duhu guda duhun ciki duhun mahaifa duhun rigar da dan adam yake rayuwa a ciki a cikin mahaifa wanda daga an haife shi ake yage ta inda zai dau lokaci kaɗan ba a cire ba sai ya mutu wannan bai sa mutum ya yi tunani ya yi nazari ya san cewa Allah maɗaukakin sarki ya cancanci a bauta masa Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا
bayan Allah madaukakin sarki ya sa a ja hankalin mutanen annabi Nuh a nutsar da su Allah a kuma gaya musu kar su damu da laifukan da suka yi a baya matakar sun nemi gafarar Allah za su same shi mai yawan gafara mai yalwar rahma ba damuwa ba ce wannan su dai su yadda za su yi laifi kuma za su gyara to shi ne Allah ya tunatar da su yanayinsu su ba za su gagari Allah ba tun da shi ya halicce su mataki mataki sai kuma ya nuna musu cewa ya halicci tan mai alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa shin ba ku gani yanda Allah madaukakin sarki yayi samai bakwai tibaqan ma'ana wani akwai akan wani wata saman ba ta fado ma wata wata saman kuma ba ta danna wata yanda saman nan take kadai ya isa mutum wallahi ya bauta wa Allah ya ga cewa nan dai Allah ya cancanci a bauta masa yayi kaka yayi sama kai bayan yayi saman ma yayi gajimare a cikin sama waɗanda su lilo suke ba ta sama ba ta kasa daga nan sai ka hango su in ka shiga jirgi kuma akan wuce su sai in ka leƙa ƙasa kuma ta window sai ka gan su a ƙasa su wasu zoton ƙasa ba inda muke suna nan a sama suna shawagin su haka Allah ya halicce su su zama masu shawagi a sama kuma tsakanin wannan saman nan ƙasa da muke zuwa sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shekara 50 ne sai mutum ya yi tafiyan shekara 50 kuma idan ya je saman ma ba wai saman zai fara gani ba akwai wani wata katanga da aka yi tsakanin duniya da sama wanda lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam ai idan mala'ika Jibril ya zo sama sai da ya bambata aka ce waye ya ce ni ne ce kai da waye ce ni da Muhammad ce an ce ya zo ne ce an ce ya zo to a lokacin sai a buɗe sama sai su wuce da wannan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi bai yadda ana zuwa sama ba domin sama tana da murfin da sai an buɗe ka shiga sannan ka isa zuwa sama haka Allah ya yi ta in ta ko tana da kofa tana da murfi ai ko ba a zuwan ta kenan sai dai a je wata duniyar daban a sama ko wani gajimaren ko wani tauraron ko wani abun da ya daban amma a ce an je asalin sama shi yana daukin wannan to ko ma ya ne dai Allah madaukakin sarki ya gaya mana alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa kamar lokacin da annabi Nuh alaihi salam ya mutu wa'azi ya kuma nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala kamar har a wannan lokacin da akwai sauran shakkun waye Allah da har za su bauta mata to shi ne sai ake so a nuna musu buwayar Allah da rububiyar Allah a nuna musu wasu halittu na Allah da irin buwayar wannan halittar da irin ababen mamakin da ke tattare da wannan halittar sai a ce musu duk wanda ya yi wannan shi ne Allah yanzu za ku iya bauta masa idan takamar ku sai kun ga wani abu game da Allah to yanzu ga alamu na ina gaya muku sai Allah ya ce
waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja
Allah subhanahu wa ta'ala bayan yayi sammai bakwai gabaki daya sai ya sanya wato waja'ala al-qamara fihinna nuran ya sanya wata a cikin waɗannan sammai din ma'ana kowace sama akwai wata kenan ko kuma wata kwalli ɗaya ne amma yake wadatar da sammai bakwai gaba ɗaya wata mai haske wa ja'ala ash-shamsa siraja ya kuma sanya rana ita ma ta zama mai haske hasken wata sai aka kira shi nur hasken rana sai aka kira shi siraj. Don me? Domin hasken wata da aka kira shi nuru, wani haske ne mai sanyi wanda babu wahala a tattare da shi. Amma na rana fa mai kuna ne mai raɗaɗi, shi sa ake kiran hasken fitila siraj, wa sirajan munira. Allah madaukakin sarki yana gayawa al'umma cewa su ji su san haka. Kuma wannan abu da ake faɗa na zamanin annabi Nuhu tsakaninsa da mutanensa, mu ma ya shafe mu fa. Shi yasa Allah ya ba mu shi a Alƙur'ani don mu ji mu wa'azantu. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أول وجه الله ما دوكش سركي يتي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Allah madaukakin sarki ya ce shi ya sanya rana ta zama mai haske mai zafi, wata kuma ya zama haske mai sanyi, sannan da ranar da watan kowanne aka masa wurin zamansa. Wa qaddarahu manazil, Allah ya kaddara wuraren da za su rika zama. Wannan ga lokacin da zai fito, wannan ga lokacin da zai koma. Tunda Allah ya yi sama ya zuba waɗannan halittu a ciki, ba a taɓa samun mistake ba. Ba a taɓa samun a ce yau lokacin fitowar rana ya yi yake fitowa ba, ko lokacin fitowar wata ya yi yake fitowa ba, ko kuma wani ya yi kuskure ya shiga hanyar wani sahadu, kamar yadda Bahaushe yake faɗa in an yi kusufi sai a ce wai rana ta yi mistake, ko wata ya yi mistake ya shiga hanyar rana. A Allah ya ce lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar, ba yadda za a yi rana ta riski wata ko ta riski wata, babu. Allah ya sani kowanne. Wa qaddarahu manazil, kuma mududu saman nan yadda take tun zamanin da aka yi sama, lokacin babu sama, da hayaki ke. Domin da Allah ya yi maganar ya yi ƙasa a kwana biyu, ya yi sama da abin da ke ciki, ko kuma ya yi ƙasa da shuke-shuke da tsare-tsaren cikinta duka a kwana huɗu ne. Sannan sai ya nufi sama ya tsara sama a kwana biyu, kuma saman lokacin wahiyar dukkan hayaki ce. Allah ya mulmula ta ta zama yadda muke gani, kuma tunda aka yi ta ba ta taɓa tsufa ba. Balle a ce yau na ɗaga sama, na ɗaga kaina sama na ga ta tsufa, kar fa ta gama tsufa ta kasa rike kanta ta faɗo. Allah bai yi sama don haka ba, ya tsara sama tsari irin nashi, kamar yadda ya tsara ƙasa tsari irin nashi, tsarin da ba wani ɗan adam da ya isa ya yi. Kuma ba su isa su canju daga tsarin Allah ba. Yau a ce rana ta yi delay har lokacin ɓace wanda ba ta ɓace ba, kuma ga dare ya zo yana jira. Ba a taɓa yin wannan lokacin. Tunda Allah ya yi wannan ba a taɓa samun wani mistake ba. Shine ma'anan wa qaddarahu manazil, kuma Allah ya yi dare da rana ko rana da wata li ta'lamu adad as-sinin wal hisab, don ya zama muku abin lissafi, a san shekarun wane nawa ne. Shine da zuwan rana da zuwan wata, zuwan dare da zuwan wuni. Idan aka yi wuni dare ya zo aka sake wani wunin, sai a ce wuni na biyu, wuni na uku, har a zo na bakwai a ce mun yi sati, a ƙara wasu satuttuka huɗu a ce mun yi wata, ake wata daya wata biyu da haka ake an shekara da haka ake gane wane ya fi wane wane ya girma wane an yi abu lokaci kaza duk Allah ya yi wannan tsari ne don mu san lissafi yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj Allah ke suna tambayan ka game da jaririn wata ya ake ya fito kuma ya fito ya girma wata rana sai ya bace sai kuma ya sake fitowa ai wani sabo Allah yake Allah yayi haka ne dan ya zama lokuta na lissafi wa mutane har zuwa lokacin aikin hajji shi yasa da watannin musulunci ake lissafi ba da na boko ba dan da sune Allah ya tsara yadda za a kira zakka da sune ake gane zuwan azumi da sune mace take lissafin al'ada da sune ake lissafin hijja da su ne ake kira zakka na kuɗi ko dukiya ko dabbobi ba a lissafi da waɗannan watanni na boko waɗanda su jami'ai ne da tsararrun watanni ne ba sa canjawa na musulunci kuwa sukan canja domin haka Allah ya tsara saboda haka lita'lamu adad as-sinin wal hisab ما خلق الله ذلك الا بالحق الله bai halitta wadannan halittun gabaki dai ba wallahi sai da gaskiya ba ƙarya a ciki dan haka yake yufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun Allah yana bayani daki daki ne ga wadanda za su ke da niyyar sani suke da kokolwa da su sani Allah ya sa mu gaji bayan Allah madaukakin sarki yace ku dubi sama yanda Allah ya halicce ta guda bakwai kuma wata akan wata sannan yace waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja ya sanya wata ya zama mai haske haka ranan ma ta zama mai haske sai kowace haske da irin naki sai yace wallahu
wallahu anbatakum
Allah madaukakin sarki yace sai muka halitta ku daga ƙasa da yayi maganan halittawan sai amfani da kalman annabi shine shuka mana kaman Allah yayi amfani da ƙasa yayi shukan dan adam ya fito wallahu anbatakum min al-ardi nabata Allah shi ya kere ku daga ƙasa minha khalaqnakum daga ƙasa muka yi ku wa minha nu'idukum cikin ƙasa za mu mai da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra ta cikin ƙasan za mu sake fito da ku don a yi hisabi kita wani wajen Allah yake wallahu anbatakum min al-ardi nabata wallahu ja'ala lakum al-ardha bitata yace wallahu anbatakum min al-ardi nabata sai ce mai summa yu'idukum
summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja
daga nan kuma Allah ke sai sake mai da mu kasa shine min khalaqnaku wa fiha nu'idukum za mu mai da ku ciki wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma ta kasan za a sake fitowa shine fitowar tashin alkiyama يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم جراد منتشر لو كنت عند الله زي فتوة أن أدم دقى الأطع كما رفعي لا تريد فتوة وتاشر القيامة يا ذو الله تحتام ذا الهير أول نظانا يتي ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وما ليس عشر فتوة فتوة يقول والله جعل لكم
الله جعل لكم الأرض مساقا
الله سبحانه وتعالى شي ne fa wanda ya sanya muku wannan kasar da kuke rayuwa a ciki bisafan shimfidaddiya bai yi ta akan doro yanda duk wanda yake kai sai rika girgidi ba zai iya zama ba sai dai gunguro Allah in ya ga dama zai iya yin mu zai iya mana wannan tsari mu kata rayuwa a doron duniya gidaje su kata zaunuwa a kata gini a kata shuke-shuke amma da ke Allah ya yi ta don a zauna ne a rayu ya jarabci bayi da hakan sai ya shimfiɗa musu ita shimfiɗawa. Ya shi fita ta din me sai ce
lulu minha subulan fijaja
litasluku minha subulan fijaja. Allah ya ce na halitta muku wannan duniyar ne da tastabiru alaiha don ku iya rayuwa a kai wa tasluku fiha aina shi'tum ku kewaya duk inda kuke so a cikin wannan duniya ta kowane ɓangare ta gabacin da ne ta yammacin da ne ta ko'ina. Allah ya muku wannan shimfiɗa ta duniya don ku yi rayuwa mai daɗi a ciki. Duk wannan annabi Nuhu alaihi salam ya gaya wa al'ummar ya nutsar da su irin gata da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu ya nutsar da su irin abin da za su tabbatar da cewa Allah Allah ne. Amma ina hakan bai sa sun rusuna ba, hakan bai sa sun bi tafarkin Allah ba. Annabi Nuhu yayi tun yana shekara 10 ya wuce ya kai 20 ya wuce ya kai 40 ya je 100 ya wuce 100 ya je 200 ya je 300 ya je 500. Haba ai ko kai waye in banda agajin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tsoronsa za ka daina za ka haƙura da wannan aiki saboda alamu sun nuna ba za a yarda da kai ba. Shi ma annabi Nuhu alaihi salam ƙarshe abin da zai faru kenan zai kai kukansa zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala dangane da waɗannan al'umma ta shi sai ya ce mai
واتبعوا من لم يجده ماله وعليه إلا خسارا.
دجنا الذي نوح يكي جا والله سبحانه وتعالى تبدأ ونم فلا نيئنا وعد الله مجانا سن إبينا يا الله كما الله ياسني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Sun bi manya-manyansu a lokacin waɗanda ba abin da dukiyarsu da ‘ya’yansu zai amfane su da shi illa a tsara. Kuma mun faɗa dama Allah yana gargaɗe da waɗannan abu biyu da mutane suke alfa’ari da shi ‘ya’ya da dukiya. Kar mutum ya bari su yaudare shi, wallahi zai haɗu da fushin Allah subhanahu wa ta’ala kuma ya kira ranar tashin alƙiyama da suna cewa yawma la yanfa'u malun wala banun. Rana ce da dukiyar da ‘ya’yan ba za su yi wani amfani. To annabi Nuhu alaihi salam ya soma gaya wa Allah complain a kan mutanensa. To haka zai ta gaya wa Allah damuwoyin ƙarshe ma me zai biyo baya addu’a zai musu Allah ya hallaka su. To Allah ya kare mu daga aikin da Allah zai hallaka mu gaba ɗaya. Wannan ya faru yayin an hallaka su kamar yadda annabi Musa shi ma ya yi an hallaka al'ummarsa. Za mu ji wannan kissa yadda annabi Nuhu alaihi salam yake kai kukan mutanensa zuwa ga Allah da yadda kuma Allah ya karɓi kokensa da irin sakamakon da ya mutu na dadewar da aka yi ana musu wa'azi su saki wa'azin kuwa. Allah ka nuna mana gobe ka samu haɗu lafiya, ka samu yi lafiya, ka samu amfana lafiya. Abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa, wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana, ka ba mu ikon gyara kurakuranmu tun mutuwa ba ta zo ba.